sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 da kuma 60. Sai Clubhouse 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kawo mutunci kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Kana masu na'urar computer da lokacin da suke son kama tashar suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Talata 13 ga watan Yuni na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC, tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Grace, a bamu dandanon labaran.
To Ladan, wata kotun daukaka kara ta gwamnatin tarayya ta biyu a nan Amurka ta kada kuri'ar taka burki kan amfani da ikonsa na shugaban kasa wajen aiwatar da kasashe shida, wato takaita musu waɗanda galibi musulmi ne su kune shiga Amurka da shugaba Donald Trump ya yi. Shugabannin harkokin kasuwancin kasar Burtaniya suna ƙara gabatar da buƙatunsu da suka shafi ficewar ƙasar daga ƙungiyar tarayyar Turai. Kana 'yan jam'iyyar Republican a majalisa nan Amurka suna matsawa fada shugaban Amurka ta White House lamba ta gabatar da faifan tattaunawar shugaba Donald Trump da daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI idan akwai su.
Madalla, kanun labaran kenan. Haka kuma a cikin shirin za ku cewa bayan kammala taron da Manja Hanzu Almustapha ya jagoranta a Kaduna, tawagar taron ta kaiwa Professor Ango Abdullahi ziyara, ko menene dalili?
To shi yasa muka dauko su Ibo din da kansu don su zo su fahimce shi su manyan kuma su fahimce mu.
Har wa yau akan wannan wa'adin da matasa suka bawa yan kabilar Ibo, gwamnan jihar Ekiti Ayo Fayoshe ya ce wannan bai dace ba.
Gwamna Ayodele Fayoshe ya ce lamarin abin takaici ne, ba a cikin ra'ayin kasar mu irin haka ya rika faruwa.
Ha kuma idan muna da lokaci ku ji tattaunawar da Sanusi Adamu ya yi da gwamnan jihar Taraba. Ha kuma na dauke da shirin tsaka mai wuya da karatun Alkur'ani, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Jiya Litinin, shugaba Donald Trump ya ƙara samun koma baya domin wata kotun ɗaukaka ƙara ta gwamnatin tarayya ta biyu ta kaɗa kuri'ar taka burki kan amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen taƙaitawa ƙasashe shida galibi musulmi su kunin shigowa ziyara Amurka. Kotun ɗaukaka ƙara ta tara da ke birnin San Francisco ta kaɗa kuri'ar bai ɗaya jiya Litinin na ƙin amincewa da umarnin wucin gadin da shugaba Trump ya bayar bisa hujjar cewa shugaban ƙasar ya wuce gona da iri da ya ba da wannan umarni a ranar 2 ga watan Maris na kare ƙasar daga 'yan ta'adda da ke shiga Amurka. Kwamitin da ya ƙunshi alƙalai uku ya ce yayin da dokar shige da fice ta kare 'yan ƙasa ta shekara ta 2952 ta ba shugaban ƙasa iko kan aiwatar da wasu wato masu shigowa Amurka da kuma tabbatar da tsaron ƙasa, batun shige da fice ko da na shugaban ƙasa ne ba abu ne da ya rataya a wuyan mutum guda ba. Hukuncin da kotun ta yanke jiya Litinin ya ƙara ƙarfafa hukuncin da wata kotun ɗaukaka ƙara ta hudu da ke Virginia ta yanke, wadda ta goyi bayan hukuncin da wani alkali a jihar Maryland ya yanke na taka waɗansu ɓangarori umarnin barki. Sai dai kotunan biyu sun ba da hujjoji da suka saɓawa juna.
Shugabannin harkokin kasuwancin ƙasar Burtaniya suna ƙara gabatar da buƙatunsu da suka shafi ficewar ƙasar daga ƙungiyar tarayyar Turai, yanda suke ƙoƙarin amfani da sakamakon zaɓen da aka gudanar makon da ya gabata da ya raunana jam'iyyar Conservative ta Theresa May da ta gaza samun rinjaye kai tsaye a majalisa. Suna kamun kafan gwamnati ta nemi dangantaka ta ƙud da ƙud da ƙungiyar tarayyar Turai fiye da yadda da Ms. May ta yi niyyar yi da farko, wadda take ƙoƙarin ci gaba da mulki aƙalla na ƙanƙanin lokaci yayin da take fuskantar fushin jam'iyyar ta bisa sakamakon zaɓen da aka gudanar a makon jiya. Yana da wuya a iya faɗin irin tasirin da rashin tabbas da harkokin siyasa yake da shi a kan gwamnati, wato shugabannin cibiyoyin kasuwanci, da kuma irin illar da zai yi ga tattalin arzikin Burtaniya idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba, in ji Martins. kimanin kashi 72 cikin 100 na wakilan kungiyar da ke tattaunawa a madadin cibiyoyin kasuwanci sun ce ya kamata batun sake cin motar da jejeniyar cinikayya ta kasance abu mafi muhimmanci ga sabuwar gwamnati. Shugabannin harkokin kasuwanci da ke daukar sakamakon zabe a matsayin kin amincewa da shirin mai na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai suna kira ga Prime Minister da tabbatar da yancin zaman kasar ga yan kasashen Turai miliyan 3 da suke zaune a Birtaniya a halin yanzu bisa hujjan cewa suna da tasiri ga tattalin arzikin kasar. Suna kuma so su iya gudanar da harkokin kasuwancin su a kasuwar daya ba tare da biyan kuɗin fito ba.
Yan jami'ar Republican a majalisar dokokin Amurka suna matsawa fadar shugaban Amurka ta White House lamba ta gabatar da faifan tattaunawar shugaba Donald Trump da daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI James Comey da aka kora idan har akwai su. Tana yiwuwa faifan tattaunawar zai warware kace na ce da ake yi kan ko Trump ya buƙaci Comey wanda yake jagorantar binciken da ake gudanarwa kan shishigi da ake zargin Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka gudanar bara. Ya dakatar da binciken da hukumar ke gudanarwa akan wanda Trump ya fara zaɓa a matsayin mai bashi shawarwari kan harkokin tsaro Michael Flynn. Trump ya kori Flynn sabili da yin ƙarya akan hulɗarsa da jakadan Rasha a Washington. A bayanin da ya yi gaban 'yan majalisa makon da ya gabata, Comey ya ba da bahasi cewa yana jin Trump yana so ya daina binciken ne lokacin da ya gaya masa cewa yana fata Comey zai watsi da binciken Flynn. Trump ya ce bayanan Comey kan tattaunawa da suka yi a kai Flynn ba daidai ba ne.
Ƙungiyar IS ta yi kira ga magoya bayanta a duk faɗin duniya su kai harhare a wannan watan mai tsarki na azumi. Wanda yake kiran kansa kakakin kungiyar ne ya yi wannan kiran a shafin sadarwar intanet na kungiyar ISIS da ake kira Telegram. Kasashen da suke shirin kaiwa harin sun hada da Amurka da Rasha, Australia, Iran da Iraq da Syria da Philippines da kuma kasashen Turai. Kungiyar IS ta dauki alhakin tagwayen harin da aka kai a Tehran da aka halaka mutane 12. Kakakin ya yi kira da ƙara kai har-haren bom a Iran da cewa yanar gizo ta fi ƙasar ƙarfi ma. Ƙungiyar IS ta saba kira ga magoya bayanta su kai har-hare lokacin azumi da aka fara ranar 26 ga watan Mayu da za a kuma gama ranar 24 ga watan Yuni.
To kuna shan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kungiyar tarayyar Turai da na ƙasar Turkiyya za su gana yau Talata a birnin Brussels da nufin sake ci gaba da tattaunawa kan harkokin Turkiyya, wato kokarin Turkiyya na shiga kungiyar da aka shafe shekara da shekaru ana jan kafa a kai.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mun fara da batun ziyara da tawagar Manjo Hanzu Al-Mustafa ta kai wa Professor Hango Abdullahi, kuma Isa Lawal Ikara ya tambayi Manjo Hanzu Al-Mustafa makasudin wannan ziyara ta su ga Professor shine yace
mun zo ne saboda ya sa bakinsa akan yanda za a zauna da ƙasar nan lafiya musamman wannan tashin tashina da ta taso. To shi yasa muka dauko su ibo din da kansu don su zo su fahimce shi su manyan kuma su fahimce mu, kuma shi kuma idan ya ji daga gare su ya ga sauran yan uwansa iyayen mu na bangaren arewa don su san cewa wannan magana ta mutu, su yi wa gwamnoni magangana, su yi wa sarakuna, su yi wa su manya na arewa gaba daya.
Me ya jawo hankalinka ne kake sha'awar ƙasar nan ta ci gaba da dunkulewa?
Tun fil azal ni an taso mu da aƙida ta sanin cewa Najeriya ita ce a gabanmu. Tun ina da anini ɗaya ni na yi yaƙi, na zo kuma sauran ƙasashe da kaga sun shiga cikin wahaloli ba ka san irin mu abin da muka yi ba, wataƙila ina cikin Liberia, Gambia, Sierra Leone, naje Chad, naje Bakassi, kuma duk wani rikici da ka gani a Najeriya nan daga 1983 bana jin akwai wanda bani a ciki sai dai wanda ta same ni ina prison. So wanda kaga yana neman rikici bai san rikicin bane. To shi yasa muke son kasar nan ta zauna lafiya.
Kun nemo sulhu yanzu amma kuma akwai sanarwa da aka riga aka bayar cewa matasan arewa da suka yi waccan magana a kama su.
Mun fada a gurin conference da aka yi gwamnan Kaduna ya sake su kuma ya janye wannan doka. Ba ma hurumin ta kwata-kwata.
To ko me ya jawo hankalin shugabannin wasu kungiyoyin da ke kokarin ganin an tsaga wannan kasa dan samun biyafar zuwa jihar Kaduna akan maganar zaman lafiya? Chief Rap Wazurke shine shugaban kungiyar nan da ke hankoren tabbatar da kasar Biafra a wannan kasa da ake kira Masob a turance kuma a taƙaice.
The purpose of my being here is to extract assurances from my brothers and friends in the north that the Igbos are safe in Nigeria and in the north, as I have pledged that the Hausas and Northerners are safe in eastern Nigeria, and to assure them that there is no cause for alarm.
Yace makasudin zuwa na nan wurin wannan taro na Kaduna shine neman tabbaci daga ƴan uwana da abokaina dake arewacin Nigeria kan cewa babu wata barazanar rayuwa game da ƴan kabilar Iban dake arewacin Nigeria, kamar da yadda ni ma na tabbatar da cewa Hausawa da ƴan arewacin Nigeria dake yankin mu na kabilar Iba ba za su fuskanci wata barazana ba. Wannan taron zaman lafiya da nufin ganin Najeriya ta dinke guri guda dai ya biyo bayan daga karan da wasu matasan arewacin Najeriya suka yi ne, cewa tunda dai ƴan kabilar Iba sun matsa sai an tsaga wannan ƙasa to su bar arewa su kuma ƴan arewa su dawo gida. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To har yau akan wannan batun samun zaman lafiya, wannan karin wakilin sashen Hausa a birnin Badun ne ya tattauna da gwamnan jihar Ekiti Ayo Fayoshi akan wannan batun, inda Hassan Umar Tambola ya fara tambayansa ina mafita akan wannan dambaruwan. Shine sai gwamnan ya ce,
that is an unfortunate development. It is not in the interest of our country for these kind of things to be happening. One sad thing is that Nigeria has divided, or is more divided than ever before in the last 2 years. It is not in the wish of Kafa Bagewa, Zeke, Awolowo that Nigeria will not be together. Again, it is not in the wish of our forefathers that we should divide. I just want the federal government to behave like a father to all and listen to them. You should dialogue with them. Dialogue is always the best option to solve problems. The tension in Nigeria is too high and too much.
Gwamna Ayodele Fayoshi yace lamarin abin takeici ne, ba cikin ra'ayin kasar mu irin haka ya rika faruwa saboda kasar Najeriya ta fi rarrabuwa a cikin shekaru biyu da sun ka wuce, kuma wannan ba son shugabanni ne ba irin su Tafawa Balewa, Dr. Namdi Azikiwe da Chief Obafemi Awolowo cewa Najeriya ta rarrabu. To al'ummar Iba na neman su balle su kafa kasar Biafra, me za ka ce mai girma gwamna?
Anybody can say I want to go. But when you handle it very well, in Europe, the way out is for the federal government to change their attitude. Nigeria is a country of so many ethnic groups that should be well managed.
Gwamna Fayoshi yace wannan ba abinda shugabanninmu na da suke ra'ayi ne ba a rarrabu, amma ina son gwamnatin tarayyar Najeriya ta zama kamar uba ga kowa, a saurare su, a yi sulhu, saboda sulhu ita ce hanya mafi kyau a shawukan kowace matsala. Zaman ɗarɗar ya yi yawa a Najeriya, a zauna da al'ummar Ibo a tattauna da su. Kana nufin a bar al'ummar Ibo su kafa ƙasar Biafra? Sai gwamnan na jihar Ekiti yace a'a, ba haka yake nufi ba. Abinda yake nufi shine Najeriya ta kasance daya tilo, ko a Turai akwai matsala, ga Northern Ireland sun ce za su tafi, da wasu bangaren Turai su ma suna son su tafi. Kowa na iya cewa zai tafi, a saurari kowa, gwamnatin tarayya ta kula da kowa. Gwamna Ayodele Fayoshi yace mafita gwamnatin tarayyar Najeriya ta canza ɗabi'unta. Najeriya ƙasa ce mai ƙabilu da yawa, kada a yi amfani da ƙarfi a rufe bakunan wasu jama'a. Kalamin gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayoshi kenan a tattaunawar da ni da shi ta wayar tarho. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To kafin ku ji abin da ke ga wannan
Wani lokaci gwamnati zai hanga nesa abin da zai faru, mutane kuma ba za su gane ba. Ba wai muna taman baki ba, duk wani garin da zai girma dole sai ya bar baki sun shigo. Amma in bakin zai zo da damuwan tada hankali, to dole kai kuma ka tashi tsaye. Don waye baya son baki? Ana son baki mai arziki.
To a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin shin wane ne ke wannan magana, a ina yake wannan magana, kuma me yasa yake wannan magana. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 15. Ga kuma shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Na fi gwamnati nan experience. Na fi shi dadewa a siyasa. Na fi shi sanin aikin gwamnati. Saboda haka dukkan wani shawara da gwamnati nan zai yi, idan na siyasa ne dole sai ya tsako ni. Abinda ɗan adawa suke gani a Adamawa, kamar ni ne na zama ginshikin wannan gwamnati, to idan aka yaƙe ni aka kauda ni, to ana ganin za a iya cinye gwamnan nan ba tare da wani ɓata lokaci ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A hali yanzu a duk siyasar jihar Adamawa, watakila ba wani sanannen sunan da ya kai na Abdulrahman Abaji Meta, wanda shine shugaban ma'aikata na gwamnatin wannan jiha ɗin. Kuma ba wani dalili yasa sunan nashi ya fice ba, illa saboda irin kalaman siyasan da yake yi, wanda wasu suke ganin kamar sukan janyo shi gwamnan jihar Umaru Jibril Bindu matsaloli iri-iri. An daɗe ana ta cece ku ce akan irin waɗannan kalaman, amma ganin cewa ba mu taɓa samun damar jin martaninsa ko abin da zai ce kan waɗannan maganganun da ake kansa ba, yasa muka gayyato muka kirayo shi Alhaji Abdulrahman Abuji Mita ta waya domin mu kaɗa mishi wasu daga cikin maganganun nashi, kana mu yi mishi tambayoyi a kansu. Me martanin da za ka fara mayar mu mutane da ke zargin cewa kana sa gwamnati cikin matsaloli saboda irin maganganun da kakan yi na siyasa?
Yanzu dole a yi wannan zargi domin gwamnati ake yanzu. Irin waɗannan maganganu na yi gaba da su a lokacin da ake campaign. Domin ni ne na yi darekta general na campaign na wannan gwamna. Ni ne na ɗauke shi muka kewaya mazaɓin kansiloli 226 da ke Adamawa. Na biyu wannan gwamnan a gidana ya tsaya zaɓe. Domin a lokacin da ake adawan tasa har kusan sakatariyar na jam'iyya, ba mu isa mu je mu yi wani taro a wajen ba. Dalilin kuwa 'yan adawa sun fi mu ƙarfi da wannan sakatariyar. Saboda haka campaign office na gwamna, campaign director na gwamna, 'yan campaign ɗin director na gwamna a gidana muka yi masa campaign muka zaga da shi, ko babu irin maganganu da ba mu yi ba. Waɗannan 'yan adawa ba su yi nasara ba. Allah bai ba da mulki ya zai ba mu mulki muka samu nasara. Da aka samu nasara kuma aka kafa gwamnati, gwamna ya ɗauke ni ya ba ni chief of staff nasa. Abin da nake so ka sani ba shi na fara yi wa chief of staff ba. Na yi chief of staff a gwamnatin Yako shekara 2, na yi commissioner shekara 7. Saboda haka maganganu irin na adawa babu irin wanda ba yi ba, babu irin wanda ba a mayar mini martani ba. Yanzu in akwai wata magana specific wanda kake so ka ji jawabinta, to wataƙila sai ka gaya mini gashi a mutane.
Ai yanzu ai ba ma haka ba kaɗai ba Alhaji Abdulrahman, zan ma sa ma wasu daga cikin maganganun da kai, ina so in ji sharhin ka kansu, domin kansu ne ake zarginka da wasu cewa kana sa gwamnati cikin matsaloli. Amma kafin sannan abin da ke son ka warware ma jama'a shi ne, shin maganganun da kakan yi su ne a matsayin Abdulrahman Abaji Meta ko kakan yi su ne da yawun gwamna? Kuma in da yawun gwamna ne, shi gwamna yana sane da su kafin ka yi su ne?
Ba na magana da yawun gwamna, domin gwamna ma ya same ni a jam'iyyar APC, domin mun riga shi ma shiga jam'iyyar APC.
Saboda haka duk maganganun da kai naka ne na kanka?
Duk maganan da nake yi a siyasa na wani. Abinda 'yan adawa suke gani a Adamawa, kamar ni ne na zama ginshikin wannan gwamnati, to idan aka yaƙe ni aka kauda ni, to ana ganin za a iya cinye gwamnan nan ba tare da wani ɓata lokaci ba.
Yawwa, ka taɓa mai domin daman sautin farko da nake son in sa wannan magana da kai yanzu shi ne, ka ji shi tukuna sannan ka yi min magana.
Abdulrahman Abdullahi ya sa su nema yana wani abu. Ba ni yake so ya yanka ba. Gwamna yake so ya yanka, amma bari ya kashe muƙarraban da ke kewaye da shi.
Irin wannan magana kana da wa kake wannan magana ne? Wa kake nufi yana?
Abin da na faɗa ai shi ne maganar da na gaya maka kafin ka sa wannan.
Shi ne na ce ma abin ya zo daidai da maganar nan, shi ne kake magana cewa mutane da suke kawo maka hari ba wai kai suke auna ba, suna auna gwamnan ne, abin da kake cewa kenan.
Wannan kwarai, saboda na fi gwamnan nan experience, na fi shi dadewa a siyasa, na fi shi sanin aikin gwamnati. saboda haka dukkan wani shawara da gwamnati nan zai yi idan na siyasa ne dole sai ya tabo ne dole ne gwamnati in zai wani abu sai ya nemi shawara domin mu ba shi shawara.
To Alhaji Abdulrahman Abu Jimiti kenan shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Adamawa. A shirin mu na gaba za mu ƙara saka mishi maganganun da ya yi wanda suka hada da inda yake cewa su Atiku Abubakar wazirin Adamawa kawai za su bayo ƙuri'un Adamawa din a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2019 da kuma barazanar da ya yi na cewa idan Buhari bai ba su ƙarin mukaman gwamnatin tarayya kuma masu mai ba to jihar tasu tana iya barin APC ta shiga wata jam'iyya. Yanzu kan bari mu maida ku ga fafatawa da muke ji daman tsakanin kwamishinan watsa labaran Adamawa din Ahmed Sajo da wani kusan siyasa wato Muhammad Iliyasu Gamawa. Mu ji gaskiyar ko har sun fara neman wani da za su tsaye da gwamna a shekarar 2019 din babin doba.
Wai yanzu wata majiya ta tsagunta mana kan cewa daman tu kutu ne wani kuka da kuke domin kuna kokari ne ku kafa wata tafiyar da za ku zo watakila ku kawo ne dan takara a shekara ta 2019. Tuni hawo sun so sun sunawa. Misali akwai ƴan APC Abuja tuni sun hada kai da ku. Me yasa kuka bari ko kuma menene gaskiya batun?
Wani a bakin ka nake je ka san ku ƴan jarida ku ne kuno mutane ku ne kuma idonsu mu a matsayinmu na din barin kai ka inda kake so in kai ka taro da muka yi na pen group mun ji hankalin su ne su tabbatar akwai mutane a bayan su kamar yadda aka watsar da mu sai su ma sun watsar da mu to shine muka ji hankalin su muka yi musu dukan babban bargo kuma suka gane kuskuren su suka ba mu hakuri suka ce in Allah da za a tuna baya to dan haka maganan wani dan takara ko a nema ko kar a nema wannan kasan wajibi ne kamar yadda kasan in magarba ta za ka yi sallah dole ne ƴan takara su fito.
Wai mudini da zan kaga me zai ka hayakin ba wuta tambayar da ake kan cewa tuni yanzu haka kun so mu tunani kan cewa akwai wata sabuwar tafiya da za a yi a shekarar 2019 a Adamawa wadda ma ka isha fana ku wai menene madufan ku ne ganin kan cewa anya ba
mu manufar mu
ko kuna tana tsakuwa ku bai aya tsoro ne
mu manufar mu ba wai maganar ta wani aya tsakuwa ko aya ta ji tsoro ba ai tsakuwar kan dole ne mu taudata ko ayar ta ji tsoro ko kar ta ji tsoro za mu tauna wannan tsakuwar maganan kuma dan takara ni a siyasance a matsayina ba ni da ra'ayin ko ne dan takara har shi gamna sai na ga yadda ta kaya idan an kyautata mutanen APC da ACN da ANPP wallahi tallahi 100% za mu bashi goyen baya idan ko ba a kyautata mana ba a yadda muke tafiyar na abushe a kanjame muna nan kaman tsirkiyar baka to wallahi tallahi akwai matsala.
Alhaji kama za mu dawo gare ka yawa na ga yana mushi amma wani tambaye da zamu
bari tambaye ka dan Allah wani dan takara ya fito yanzu me zai gaya wa mutane mu ai mu mun gama ai yanzu duk dan takara a nan Adamawa ina kai ka duk wani talaka a Adamawa in dai zaka fito kai zawarcin sai ya zabe ka yanzu ba za ka wuce gaya masa ga abin da muka yi a ƙasa ba.
Za a ci
ayyuka. Mun riga mun yi ayyuka ba hanya kadai ba kuma muna kan ayyuka. Na gaya maka in akwai akasi a tafiyan nan za mu gyara. Shi mai girma gona mai sauraro ne wallahi. Kuma gwamna ne na talakawa.
Kamar yadda suke faɗa kan cewa matsalar ba shi bane kan cewa ya bari ne tamkar mutum ne wai abin da ake kira bagar kunama a cikin wando kan cewa mudin ta tashi haribi kuma ya ce masa barna ne
shi. Amma ina so ka sani. Wallahi da gwamnan nan ba shi gwarzo ne ba kuma ba shi ke rike da jan akalan gwamnatinsa ba da ayyukan nan da kuka ga akai wallahi da ba ai ba
a wani batu da misalar zai kuna cewa shi na kaza ne ba ruwansa da kaza amma suna gani kamar kan cewa akwai gidan da yake a tafiyar siyasar Adamawa ganin kan cewa misali akwai gida gida akwai gidan Yaku akwai gida Atiku akwai gidan wannan akwai gidan wannan menene gaskiyan wani gida kuke ne.
Bama muna gidan da Allah ya kafa tubale ya bamu Allah Ubangiji subhanahu wataala shi yake nada gwamna Allah Ubangiji subhanahu wataala shi yake bai mutum gwamna Allah shi ya ba Muhammadu Umaru Jibrila Bindo gwamnan Adamawa shi yana takama da hukuncin Ubangiji yana takama da talakawa da suka fita suka shara na suka sharuwa suka
amma laji ilansu na kana mun amma ko ya san kan cewa akwai kai ba gidan da ba mu siyasa Adamawa ne
eh to ai wawa ba ba hukaci ba dai iya cika suwa gida zai koma a Adama akwai gidaje da yawa na siyasa kana ji ko amma ba taba yin gida mai albarka irin gidan Murtala in yako ba kaga ni dai nayi adawa da shi nayi adawa na fitan hankali ba a taba yin siyasa da ne adawa zamanin Murtala in Yako ba
to maganar canke da ake magana kan cewa zai fito watakila ƴan siyasa Abuja akwai ƴan Kwankwasiya akwai ƴan Yakusiya watakila ma akwai ƴan Babaciriya akwai Rubadiya akwai Marwariya babu abin da ba
wannan duk bana ciki dubana
amma kusan su akwai su a APC amma kusan akwai
ni kan ban sani ba ni ina nan a APC bayan ina nan a APC kuma ci mai girma commissioner karya manta gida na siyasa dole akwai shi ai a yanzu in aka tashi lissafi za a ce a gidan Yakubu mutu uku kawai aka dauka commissioner kuma shi ma ya sani mu ma mun sani duniya ta sani da shi da Abdulrahman Bichika da Kadala banda su wane ne asalin gwamnatin Yakubu kuma Yako ya bada ya bada gudumawa 99 a zuwan gwamnati
ba da ma ai ɗaya daga cikin ma watakila don na san kamar da wata majiya ta tsegunta min kan cewa cikin ma waɗanda za a karama wasu suna gani kamar kan cewa ma akwai baraka tsakanin Yako da wannan kuna ke wai shin ma akwai baraka don mutane suna gani kamar akwai baraka tsakanin sa ma da Bindu ko kaza mina gaskiya
a iya sani na ko gobe da za a yi taro a nan na kaddamar da hanyoyi da aka yi a cikin abubuwa da za a yi a wannan taro na kaddamar da hanyoyin nan akwai kuma za a rada ma wasu hanyoyi sunaye an kuma rubuta wa mutane waɗanda za a karrama da sunayensu a waɗannan tituna kuma ina da tabbacin cewa akwai sunan Murtala Haman Yaron Yako a cikin waɗanda za a karrama a wannan tafiya da ake yi kuma an rubuta masa takarda har an samu ansin cewa ya samu takardar nan kuma ya amince da abin da za a yi masa
so ya da jita-jita kan cewa akwai rashin jituwa tsakanin bangaren Yako da kuma bangaren shi gwamna Bindu
to a gaishe ku malamai bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana wato mu dawo inda zamu ji irin dangantakar da ke gudana a halin yanzu nan tsakanin gwamna da ke ci yanzu shi Bindu din da kuma tsohon gwamna Murtala Yako sannan kuma za mu kawo muku ci gaban hiranmu da shi Abdulrahman Abba Jimeta shugaban ma'aikatar jihar ta Adamawa kan kalamansa na siyasa da ke janyo hankali muna godiya ga su bakin namu Alhaji Ahmed Sajo kwamishinan watsa labarai da kuma Alhaji Muhammad Ilyasu Gamawa da kuma musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya jagoranci tattauna da ya dauko mana a can Yola da madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington
to a gaida Aliyu da tawagarsa yanzu kuma ga karatu daga Qur'ani mai tsarki
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصدين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
سرك الله العظيم yanzu kuma da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kai ce
Litinin shugaba Donald Trump ya ƙara samun koma baya domin wata kotun ɗaukar ƙara ta gwamnatin tarayya ta biyu ta kada ƙuri'ar taka burki kan amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen takaitawa ƙasashe shida galibi musulmi su kunin kawo ziyara Amurka. Kotun ɗaukar ƙara ta tara da ke birnin San Francisco ta kada ƙuri'a bai ɗaya je Litinin na ƙin amincewa da umarnin wucin gadin da shugaba Trump ya bayar.
To madalla da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu Ahmadu Kwa da ku a nan sashen Hausa musamman Grace Alheri Abdul ta yana gabatarwa sai Salamu Abu wanda ya ba da umarni da injiniyanmu Jonah ni Ladan Ibrahim yake cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.